لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا تقوس قواتن المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 3 ga watan 7 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 66 a cikin wannan littafi muna nan dai game da tarihin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da shigowar su cikin addinin musulunci da irin azaba da wahala da uquba da musgunawa da ciskunawa da suka samu daga kafuran Qurayshawa mun karanta tarihi ko mun ji irin abinda Bilal ibn Abi Rabah ya fuskanta na matsananciyar azaba ta dalilin shigarsa cikin addinin Allah da irin wulakancin da aka yi masa da tozarcin da ya fuskanta daga iyayen gidansa duk ba dan komai ba sai dan shigarsa cikin addinin musulunci azaba ta kai makura har ta kai da bai iya fadin komai sai ahadun ahadun wanda Waraka ibn Nawfal ya tausaya wa halin da yaga Bilal yana cikin sa a lokacin da tsanani yayi tsanani azaba tai azaba cutarwa tai cutarwa Allah madaukakin sarki ya ba da dama da izini ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da su yi hijirar su ta farko zuwa kasar Habasha daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha akwai Uthman radiyallahu anhu da matarsa Ruqayya mutum 12 cikin maza da mata 4 shi din ma ba su da ƙarfin da za su iya haduwa guri guda su fita haka suka dinga silalewa suna zarewa jiki ɗaya bayan ɗaya wanda wannan ya Allah ta'ala ya musu muwafaka suna isa bakin gabar teku sai ga jirage guda 2 suka ɗauke su zuwa kasar Habasha wanda Qurayshawa sun biyo sawunsu dan su samu damar kama su su mayar da su dan ci gaba da gana musu azaba amma Allah madaukakin sarki ya ki hakan da aka sun tafi zuwa kasar Habasha duk da cewa sun samu labarin kamar adawa tayi tsantai sauki azabtarwa ta dan ja da baya musulmi sun samu sararawa sun dawo duk da cewa wannan labari bayan sun zo dab da garin Makka sun samu labarin ba haka yake ba amma an samu waɗanda suka samu shigowa cikin ainihin wato jiwar alfarmar wasu cikin mutanen Makka wasu kuma sun shigo a boye daga cikin wayanda suka gabato sun shigo cikin garin Makka an ci gaba da gana musu azaba to wannan yana daga cikin abin da muka karanta to lokacin dai da bala'in Qurayshawa ya sake tsananta ga waɗanda suka dawo daga ƙasar Habasha da ma waɗanda ba su samu yin hijirar farko ba zuwa Habasha ta inda kowanne family kowanne dangi suka danki waɗanda suka musulunta a cikinsu da matsananciyar azaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake umartar sahabbansa da su sake yin hijira ta biyu zuwa ƙasar Habasha kuma wannan shine abin da ya faru sun yi hijira zuwa ƙasar Habasha inda suka je ƙasar Najashi suka samu kyakkyawar tarba da kuma kyakkyawar makwabtaka daga Najashi a wannan karan an samu sahabbai maza 83 inda aka samu ainihin wato mata 19 wanda cikin kunshin waɗanda suka yi wannan hijira akwai Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu da kuma wasu daga cikin waɗanda sun halarci yakin Badar to bayan zuwan su Qurayshawa sun tura da ƴan aike da kuma cin hanci zuwa ga Najashi da kuma muƙarrabansa dan a sake dawo da sahabbai zuwa garin Makka su ci gaba da dandanar wannan bakar azaba amma Allah madaukakin sarki ya hada su da sarki ko shugaba wanda yake mai adalci mai fahimta mai sanin haƙƙin dan adam da aka sun tattauna da shi ƙarshe dai ya ba su damar su ci gaba da zama a ƙasarsa kuma su ci gaba da ainihin wato sakewa babu tsangwama babu tsana babu ainihin kyara su zauna cikin aminci su ci gaba da gudanar da addininsu to wannan duk kusan yana daga cikin abin da muka tattauna a satin da ya gabata qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma aslama hamzatu wa jama'atun kathirun sannan an samu sayyidina hamza radiyallahu anhu shafi na 153 kenan ko thumma aslama hamza sannan sayyidina hamza radiyallahu anhu ya musulunta wa jama'atun kathiruna da kuma jama'a da dama falamma ra'at quraishun yayin da quraishawa suka ga anna amra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya'alu al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara daukaka wal umuru tatazayadu al'amura na shiga addini da wayar da kai yana ƙara habaka da ƙaruwa ajma'u sun sake haduwa suka tattauna ala an yata'aqadu akan su kulla yarjejeniya ala bani Hashim wa bani al-Muttalib wato akan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam dan suna ganin kamar da goyen bayan danginsa annabi yake yin abin da yake yi da haka tunda haka ne sun kasa tsawatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan da'awa ta musulunci to bari su dauki matakin wato yanke alaka da cinikayya da kuma ainihin wato abin nan wato dukkan wani abu da ya shafe wato tattalin arziki a yanke shi dan haka Qurayshawa sun hadu sun tattauna kuma sun tafi akan yarjejeniyar daukan mataki akan Bani Hashim da Bani Muttalib ga matakin Allah yubayi'uhum cewa gabaki ɗaya Qurayshawa ko garin Makka an yanke huldar kasuwanci da Banu Hashim da Banu Muttalib ba za a sake siyar musu ba ba za kuma a sake siya daga gare su ba wala yunakihuhum kuma auratayya ma an datse ba za su sake aurar su ba su Qurayshawa cikin yarjejeniyar sun daina auren duk wata ƴa da ta fito daga Banu Hashim ko Banu Muttalib wala yukallimuhum sannan ba za su sake tattaunawa ko wata magana tare da su ba wala yujali suhum kai koda zama irin nahira a majalisa an daina zama da kai in dai ka kuskura ka fito daga dangin banu hashim ko banul muttalib hatta yusallimu ilaihim rasulullah sharadin a dawo a ci gaba da hullar kasuwanci da su sharadin a ci gaba da siye da siyarwa da su sharadin a ci gaba da cinikayya da auratayya da mu'amala da su sharadin har sai in sun miko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ayi maganin sa shine kawai wannan shine matakin da in suka yi za a dawo za a janye wannan takunkumin tattalin arziki da aka sa musu wa katabu bidhalika sahifatan sun rubuta takadda musamman da ta kunshi wannan yarjejeniya tsakanin Qurayshawa da dangin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam banu Hashim da banul Muttalib wa allaquha fi saqafil Ka'aba suka kuma rataye wannan takadda ta yarjejeniya a rufin Ka'aba saman Ka'aba wa katabaha wanda ya rubuta wannan yarjejeniya ana kiransa Baghidh ibn Amir wannan ibn Hashim shine wanda ya rubuta wannan yarjejeniyar ta zalunci yarjejeniyar kama karya wanda ya dauki nauyin rubuta ta shine Baghidh ibn Amir ibn Hashim fada'a alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa muguwar addu'a fashullat yaduhu hannunsa ya shanye wanda ya rubuta wannan takarda annabi yayi masa addu'a addu'ar annabi ta kama shi domin hannunsa ya shanye ya daina aiki fanhazu mu'minuhum wa kafiruhum ila shi'ib dan haka banu Hashim da banul Muttalib da mu'minansu da kafuransu gaba ɗaya suka tattare zuwa ga shi'ib wato lungu da ke tsakanin ko hanyar da ke tsakanin duwatsu ita ake kira shi'ib ga dutse hanya ta keta ta tsakiyar sa wannan shi ake kira shi'ib to da haka suka tattare da mu'minansu da waɗanda suke kafiran cikin su da suka tattare zuwa shi'ib illa Abulahab banda Abulahab fa innahu zahara quraishan alaihim domin shi ya taimaki quraishawa ne ma akan dangin sa duk saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zama yana tare da quraishawa ya mara musu baya akan daukan wannan wato bakin mataki na zalunci ya zama tare da su da haka lokacin da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam banu Hashim banul Muttalib suka shiga shi'ib shi banda shi wadhalika wannan mas'ala ta faru sanata 70 a shekara ta 7 minal bi'tha daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa baqaw mahbusina mudayyakan alaihim jiddan haka suka ci gaba da zama a takure mahbusina an tsare su ba shiga ba fita suna cikin wannan shi'ib mudayyakan alaihim an kuntata musu jiddan matuka nahawa 33 sinina sai da suka kai kimanin shekara uku ba a siyar musu ba a siya da gare su ba a magana da su ba a zamantakewa da su ba a mu'amala ko auratayya duk babu hatta balagahumul jahadu har wahala ta kai musu wahala wasumi'a aswatu sibyanihim an dinga jin bilbuka an dinga jin kukan kananan yaran cikin su saboda yunwa min wara shi'ib ta bayan wannan shi'ib din in ka zo wuce zaka ji yara suna ta kuka kananan yara saboda an sa takunkumin tattalin arziki dan ka san irin wannan abu da kafuran duniya suke yi wa wasu kasashe na musulmi a ce an sa takunkumin tattalin arziki ko kariya kaza ko wannan duk salo ne wanda sun samo shi tun lokacin ainihin wato kafuran farko kamar yadda an ka karanta tarihin al-mujtama'ul madani zamantakewar mutanen Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya same su ya samu Aus da Khazraj a gefe guda duk da Aus da Khazraj dinnan ba a shiri suna fada da juna tsawon shekara 120 ya kuma tarar da Yahudawa Yahudawa tattalin arzikin a hannunsu yake sannan kuma kasuwanci nan harkar kayan abinci kayan suturu na sawa duk su suke wannan sun kasance suna ba dattawa cikin mutanen Madina rance suna karbar gonakin su haya su ta danna musu bashi har sai ka kai lokacin da ba za ka iya biyan bashin ba sai a yi lissafi sai a cika ma kudin gonarka su mallake sun dinga siyarwa Aus da Khazraj makamai su cigaba da yakar junan su dan su samu kudi dan haka duk irin wannan strategy din da wannan salon da kaga kafiran duniya suna yi yanzu shi suna da shi dama tun ada wajen yanda za a takure mutun dole ya sallama ya mika wuya wa hunaka amila Abu Talib qasidatahu lamiya to a daidai nan ne Abu Talib yayi wata kasida tasa da ake kira lamiya tana da tsayi shi yasa ba za mu iya tunda an ce mukhtasar zadil ma'at to kaga ba za a iya kawo ta ba tana da tsayi sosai ita kasida din da haka Abu Talib yayi wannan kasida da ake kira lamiya saboda tana karewa ne da lam shi yasa ake kiranta lamiya wa quraishun baina radin wa karihin to sai aka waye gari wannan mataki da aka dauka akan dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba dan komai ba sai dan wato rashin mika Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a kashe shi to sai aka kai matakin da Quraishawan su kansu sun rabu gida biyu baina radin wa karihin tsakanin wanda ya yadda da wannan mataki da aka dauka akan Annabi da danginsa da kuma wanda yake kyamar yake kin wannan mataki alal aqalli sai aka samu Quraishawa kansu ya rabu gida biyu wasu suna ganin haka yayi daidai kuma suna tare da wannan matakin lallai a dauki wannan mataki akan Annabi da danginsa har sai an miko Annabi sallallahu alaihi wasallama dan a dauki mataki akan sa a hannu guda kuma akwai Quraishawan da suke ganin an zalunci Annabi da danginsa kuma abinda aka dauka na mataki zalunci ne kama kariya ne bai dace ba ba sa goyen baya fasa'a fi naqdiha ba'd man kana karihan laha da aka wasu daga cikin waɗanda suke kin wannan yarjejeniya da aka rubuta a takarda sai suka fara tuntubar juna da kokari da kai kawo da zama da tattaunawa wajen ganin an warware wannan bakin wato yarjejeniya da aka yi da wannan takarda ta zalunci wa adla Allahu rasulahu Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da manzansa ala amri sahifatihim game da sha'anin wannan takarda ta su tun kafin a zo gabar da ake ganin za a sau ya dauko takardar a yaga wannan yarjejeniya Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa annahu sallada alaiha al-arada Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bawa gara dama akan wannan takarda fa akalat ma fiha ta cinye duk rubutun da aka yi a cikin wannan min qati'atin na yanke zumunci wa zulmin da zalunci illa zikrullahi azza wa jalla banda daidai gurin da aka ambaci Allah mai girma da daukaka iya nan ne kawai gara bata ci ba amma dukkan yarjejeniyar da aka yi ta zalunci da yanke zumunci duk da cewa dangi guda ne wannan duk sai da gara ta cinye wannan fa akhbara bidhalika amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa baffansa Abu Talib labarin cewa wannan takaddafa da aka rubuta ta wannan yarjejeniya na zalunci gara ta riga ta cinye ta ma suna nan suna ta hauragiye su gara ta cinye ta fa kharaja ila quraishin da aka baffan annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sai ya fito zuwa ga quraishawa wa akhbarahum ya basu labari wa qala yace in kana kadhiban khallaina bainakum wa baina, yace to ku dan ku tabbatar da cewa, dan ku san cewa wannan yarjejeniyar da kuka yi Allah bai yarda da ita ba, zalunci ne a ciki. Yanzu haka shi kansa wanda aka yi wannan yarjejeniya a kansa ya bani labarin cewa gara ta cinye wannan takarda. Sannan ku je ku duba, in an dauko takardar nan aka tabbatar da ƙarya yake, ba gaskiya bane, gara ba ta cinye ta ba, khallaina bainakum wa bainahu, za mu kyale ku da shi. Har ƙarya yake ba gaskiya bane, in kuka sauko da takardar ko ga tana nan yanda kuka sata, to mu ma za mu janye hannunmu, za mu kyale ku, ku yi masa abinda kuke so. Wa in kana sadikan, in ku kun duba kun ga gaskiya ya fada, raja'atum, to ku janye daga wannan matakin naku. Kalu, sai suka ce ansabta, kai adalci. Ansabta, ka fadi magana ta adalci, aje a duba, ka yadda cewa in muka duba muka ga takardar ba tana nan yanda muka aje ta, zaka ba mu shi. Fa anzaluha, da aka suka je suka sa aka sauko da takarda. Falamma ra'aw al-amra kadhalika, yayin da suka ga al'amarin haka yake kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, maimakon su yi imani, maimakon su miƙa wuya, izdadu kufran ila kufrihim, sai suka ƙara kafirci, doriya akan kafircin su na da. Wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine ƙarshen zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kangi da shi da dangin sa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa man ma'ahu, da waɗanda suke tare da shi, mina shi'ib, daga wannan lungu da ake kira shi'ib. Zakara habun Hisham fi siratin nabawiyya, wannan bayani da muka karanta Ibn Hisham ya ambace shi a cikin siratin nabawiyya mujalladi na 1 shafi na 350. Wa mata Abu Talib ba'da zalika bi sittati ashhurin, Abu Talib ya mutu bayan wannan, wato wannan shiga shi'ib da suka yi tsawon shekaru, to ya mutu bayan an janye wannan yarjejeniya da wata 6. Wa matat Khadijatu ba'dahu bi 3 ayyam, nana Khadija ita kuma ta mutu da kwana 3, ma'ana tsakanin Abu Talib da nana Khadija kwana 3 ne. Abu Talib ya rasu bayan wata 6 da waccan wato waccan yarjejeniya ta zalunci, sannan kuma bayan ya rasu da kwana 3 nana Khadija ita ma ta rasu. Wa qila gairu zalik, wasu kuma malamai sun faɗi wani haka, ma'ana wasu sun ce tsakanin Abu Talib da nana Khadija mutuwa su kwanakin ba 3 bane, ma'ana akwai wasu ra'ayoyin na wasu malaman da suke ganin ba kwana 3 bane. Fashtadda al-bala'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumi, dama supporters, wa'inda suke supporting din Annabi sallallahu alaihi wasallam, nana Khadija tana supporting din sa financially, an fahimta ko, da kudin ta tana taimaka masa, da tunanin ta, da lokacin ta, da komai nata. Haka Abu Talib yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen taimaka masa, da kuma kasantuwarsa dattijo da ake ganin girman sa, ya sa wani wata tsangwamar ba a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin Abu Talib. Wani matakin da ake so a dauka Abu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib shi yake hanawa. To yanzu gashi cikin hukuncin Allah madaukakin sarki, Abu Talib ya mutu. Nana Khadija da ita ma in zafi yayi zafi, ya dawo gida yana dan samun maganganu na karfafa gwiwa daga gare ta, ita ma ta rasu. Da haka sai bala'i ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min sufaha'i qaumihi, daga wawayen mutanansa. Fa kharaja ila Ta'ifa, wannan ya bayo zuwa ga hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa, ya bar mahaifarsa, inda nan ne asalinsa, nan ne tushensa, inda yake da dangi da ƴan uwa maza da mata, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani yayi tsanani, wahala tai wahala, azaba tai azaba, cutarwar ta kai matakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi hijira, ya fice daga garin Makka ila Ta'if, ya tafi Ta'ifa. Raja'a an yansuruhu alaihim, da fatan in yaje Daifa mutanen Daifa za su taimake shi su mara masa baya akan Qurayshawa wa da'a ila Allah da aka manzo Allah da yaje Daifa can ma ya fara da'awa yana kiran mutane zuwa ga Allah falam yara man yu'wi wa lam yara nasira sai dai kash manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can ma bai samu wanda zai bashi mafaka ba bai samu wanda zai tattaro shi zuwa gare shi ba walam yara nasiran bai ga wani mai taimako ba ma'ana mutanen Daif su ma basu karba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan da'awa da yaje musu da ita bata samu karbuwa ba dan haka babu wanda ya taimake shi babu wanda ya bashi koda masauki wa azahu ai can din ma sai suka cutar da shi ashaddal adha mafi tsananin cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan dan kasan addinin musulunci ga irin gogormayar da wayancan magabata suka sha ga irin wahalar da suka sha har yazo zuwa gare ka dan ka ƙara rike wannan addini da muhimmanci Allah ya sa kai ka zo ka gaje shi iyaye da kakanni ba za ka iya sanin wani kakanni farkon wanda ya shigo musulunci ba a cikin danginku haka ka tashi gabanka da bayanka dangin uwa da dangin uba duka same su musulmi babu wanda ko kyakkyawan tafi ya taba kwada maka saboda riko da addini babu ubangidanka bai taba koraka daga kasuwa ba saboda riko da addini ba a taba yi maka wani zagon kasa ba saboda riko da addini to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam kaji wahalar da ya sha duk saboda wannan addini ya hijira zuwa Daifa Daifan ma kaji ba dadi annabi da yaje Daif can ma ba dadi da aka sun cutar da shi wanalu minhu ma lam yanal minhu qaumu to ai sun ci mutuncin sa ma irin cin mutuncin da ko mutanen sa ma basu yi masa ba wa ma'ahu zaid ibn haritha a wannan tafiya zuwa Daif manzo Allah yana tare da sahabi kuma bararren bawan sa Zaid ibn Harisa fa aqama bainahum 10 ayyam haka ya zauna dai tsakanin su tsawon kwana 10 la yadau ahadan min ashrafihim illa kallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani ba daga cikin manyan mutane na kasar Daifa illa kallamahu face sai da manzon Allah yaje yi magana da shi sai da manzon Allah yaje magana da shi ya kuma tallata masa addini faqalu suka ce ukhruj min baladina to gorin gari ya taso shi garin nasu bai ji dadi ba to yana zuwa nan kuma kaje ukhruj min baladina malan ka fice mana daga garin mu wa aghraw bihi sufaha'ahum suka zugo masa wawayen cikin su fa waqafu lahu simatayn suka tsaya sahubiu shine simat suka tsaya tsawon wato sahu biyu suka yi waja'alu yarmunahu bil hijara suka kama jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da duwatsu hatta dumiyat kadama har sai da suka jin wato suka jinata kafafuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duwatsu sai da suka faffasa masa kafafuwa kafafuwansa suna ta zubda jini wa zaidun yaqihi bi nafsi shi kuma Zaid ibn Harisa yana ta tsare kare annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa hatta asabahu shijajun fi ra'sihi shi kansa Zaid ya samu rabansa domin sai da ya samu rotsi a kansa an farfasa masa kai saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam an yo jifa ya tare dan kare ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fan sarafa ila makkata mahzunan manzo Allah haka ya sake dawowa zuwa garin makka cikin damuwa domin yana ganin da Daifa sun karbe shi addinin ya yadu suka yi karfi to kaga zai samu magoya bayan da zai zo kuma ya shigo da addini koda da karfi ne cikin garin Makka to Daifan ita ma kaji abin da ya faru wa fi marja'ihi zalika a hanyarsa ta wannan dawowar da abid du'a'il mashhur anan ne yayi wata mashahuriyar addu'a addu'a ce mashahuriya duk da cewa hadisin addu'ar hadisi ne wanda yake da'ifi mai rauni wannan addu'ar mashhuriya Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas tana da tsayi addu'ar amma malam bai kawo ta ba saboda ba ta da ma inganci saboda haka ba ma sai mun jita ba ma'ana Allahumma inni ashku da'afa quwwati ya Allah ina kawo kukan raunin karfi na ya Allah ba ni da karfi ya Allah ba ni da karfi wa qillati hilati da karancin dabaru na ya Allah ba ni da wata dabara in ba da taimakon ka ba wa hawani 'ala an-nas da yanda nake da kaskanci da wulakanci a idan mutane wannan hadisin da'ifi ne Imam Tabarani ya kawo shi a cikin Mu'jamul Kabir mujalladina 25 shafi na 346 من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حديث لنا عبد الله بن جعفر وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الهيثمي اتكم مجمع الزوائد مجلد سنشد شابي نتلاتين دا بيار ياتي فيه ابن إسحاق اتكم إسناد ونن الدعاء كون حديثي اكوي ابن إسحاق وهو مدلث مدلس شكما ابن إسحاق مدلسيني ينين تدليسي ثقة thika ne amma yanayin tadlisi to shi kuma thika in yanayin tadlisi kuma yayo ruwaya da ana ba a karba ina fata an gane wa baqiyatu rijalihi amma ragowar rijal na isnadin thiqat su kan ba su da matsala thiqat ne qultu lakin anna ana ibn ishaq ga kuma ibn ishaq yayi ana a ka'ida idan malami thika ne kuma yanayin tadlisi to ba a karbar hadisin sa sai in ya sarraha sama'a sai ya fadi kararar ji yayi ko yace haddathana fulan ko sami'tu fulanan ko akhbarani ko akhbarana fulan ko anba'ana sai yayi amfani da wa'annan anwa'u tahammul din sana ake karbar hadisin sa amma idan malami yanayin tadlisi kuma ya zamanto ya ruwaito hadisi da ana to ba a karba hadisin bai inganta ba wannan ruwaya tana zama da'ifiya ibn ishaq mudallis ne duk da thika ne amma yana yin tadlisi sannan kuma ya ruwaito wannan hadisin da ana da haka hadisin bai inganta ba na fata an gane fa arsala rabbuhu tabaraka wa ta'ala ilayhi malakal jibal to anan ne fa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan da ke kula da duwatsu yasta'miruhu kawai yana son manzon Allah ya bashi umarni an yudbikal akhbashaini ala ahli makka ya subuto wato ya rubto da wasu duwatsu guda biyu ga mutanen makka wa huma jabalaha su wa'annan akhbashaini din wasu duwatsu ne na garin makka allazani hiya bainahuma wanda mutanen makka suna tsakiyar waɗannan duwatsu da haka Allah ta'ala ya turo mala'ikan da ke kula da duwatsu ya je manzo Allah ya bashi umarni ya yake so in yana so a bawa waɗannan duwatsun umarni su haɗe su mutsuke mutanen makka faqal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la bal asta'ani bihim la'alla Allah yukhrij min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a asta'ani bihim yace ina son a dan jinkirta musu a dan daga musu kafa a dan ba su dama la'alla Allah ina fata Allah an yukhrija min aslabihim zai fitar daga tsatsansu daga ƴaƴansu man ya abuduhu wa'anda zasu bauta masa la yushriku bihi shay'an Allah zai fitar da wanda zai bauta masa ba zai shirka da shi da wani abu ba kuma abin da ya faru kenan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai bada dama a halakar da mutanen ba saboda fatan za a samu cikin ƴaƴansu ko jikokinsu waɗanda za su bautawa Allah ba tare da shirka ba kuma kaga abin da ya faru kenan
daga bisani wa'annan manyan kafiran duk da suka musguna masa kusan yayan su musulunta suka yi babban wanda ya takura annabi sallallahu alaihi wasallam ayu Abu Jahal amma yana da Ikrima Ikrima ibn Abi Jahal babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata an gane ko ta tabbata kaman Khalid ibn Walid Walid bin al-Mughira yana daga cikin waɗanda suka tsangwama Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana da'awar musulunci ta sake ta yi walwala a cikin garin Makka amma ga Khalid bin Walid saifun min saifullahi wato saifun saifullahi wato maslun wanda takobin Allah ne zararre kaga a maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa watakila yana fatan a cikin yayan su a samu waɗanda za su karbi musulunci su bautawa Allah ba za su yi shirka da Allah ba kuma abin da ya faru kenan ina fata gane kamar yanzu kuma sunnar Allah ce duk wanda suka matsawa addini ko suka takurawa sunna za ga Allah yakan fitar daga ƴaƴan gidan ko daga jikokin wanda za su yi riko da addini ko kuma su yi riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Badul Khalq hadisi mai lamba ta 3231 Imam Muslim a cikin Al-Jihad hadithi mai lamba ta 1795 hadithin Aisha radiyallahu anha falamma nazala binakhlatin fi marja'ihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a wani guri da ake kira Nakhla a hanyar sa ta dawowa cikin garin Makka qama yusalli min al-layl anan gurin da ake kira Nakhla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yin sallar dare yana qiyamul layli a gurin فصرف الله إليه نفرا من الجن سي الله تعالى يكركتو دا وتتوغى تالجنو زواغى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا قراءته سكا دنگا سورارا كراتن النبي صلى الله عليه وسلم متاني سنك كربا الله ياتورو الجنو سنزو سن كربا داك الله تعالى سي كركتو دا توغر الجنو سكا زومن زا الله ينا قيام الليل ينا صلى سوكما سنا سورارا ولم يشعر بهم من ذا الله بيسان دا سوبا حتى نزل عليه هر سيدا الله يسوكر مسدا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن كتنا لو كتنا مكا كركتد دا وتتوغا تا الجنوزو أغريكا فأنني النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أشي لو كتنا ديكي وأن النخلا دن yana kiyamul layl ashe Allah ya karkatar da akalar wasu aljanu sun karkato zuwa gare shi sun zo sun saurari alquran وقام بنخلة اياما منزا الله صلى الله عليه وسلم wannan hadithin shi ma wannan kisar ita ma ta istima'ul jinn lil qur'an cewa aljanu sun saurari alqur'ani kana fifti da'ima ba'athin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan mas'ala ta faru ne a farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam qabala khurujihi ila ta'if tumma kafin ya fita zuwa ta'ifa bi sanatayn kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ta'ifa da shekara biyu ne wannan abin ya faru kama qala ibn ishaq kaman yanda ibn ishaq ya ambata fi siratin nabawiyya cikin siratin nabawiyya ibn hisham ta ibn hisham mujalladi na biyu shafi na 63 wa zalika lil hadithi alladhi rawahu al-bukhari wannan kuwa sabida hadisin da imam al-bukhari ya ruwaita fi tafsir a cikin at-tafsir mujallad wato hadisi na 4921 min hadisi ibn ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma nam walaysa kama afwan haka ne walaysa kama qala ibn ishaq ba kaga shi ibn ishaq ya nuna cewa a zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam dawowar annabi daga ta'ifa ne aka samu wata tawaga ta aljanu suka zo suka saurari alqur'ani daga gurin sa to anan mallan yana so ya nuna a ba a wannan tafiyar bane sauraron aljanu da suka yi na karatu na wato alqur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne tun farko-farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma a san za annabi zai fita zuwa ta'ifa da shekara biyu da haka wannan magana haka take ba kaman yanda shi ibnu ishaq ya karantar da mu yanzu cewa wannan sauraro da aljanu suka yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun Alkur'ani ya faru ne a dawowarsa daga da'ifa ba haka abin yake ba ina fata an gane wa qama bi nakhlati ayyaman ya zauna a wannan guri nakhla tsawon kwanaki fa qala lahu zaid zaid ibn harisa yace da shi kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka yanzu inda mas'ala take ya ma'aikin Allah yaya zaka sake shiga wajen mutanen nan bayan sun fito da kai sun koro ka ai shigar shi ma ba abu bane mai sauki Quraisha wannan fitar da kai suka yi suka sa ka dole ka faro garin maka ka dawo da'ifa to gashi mun je da'ifan ma ba dadi to yanzu kuma kana ganin shigar tamu zai yiwu ya'ani Quraisha yana nufin Quraisha fa qala manzo Allah yace ya zaidu إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا إن الله ناصر دينا ومظهر النبي من ذا الله ننتك يكرفف زوجير زيدو يتي يا كي زيدو إن الله جاعل لما ترى فرجا الله يا سنيا واتو وركا دنگا ونا أبن دكا كي غني الله يا بايد مبتاق ونا أبن دكا غني wa inna allaha kuma ka sani zaidu lalle allah nasirun dinahu sai fa ya taimaki addinin nan nasa wa mudhhirun nabiyahu allah ta'ala sai ya bayyana da wannan annabin nasa falam man taha ila makka daga suka ci gaba da tafiya suna isowa makka arsala rajulan min khuza'a manzo allah sai ya hadu da wani mutum dan kabilar khuza'a sai ya aike shi ila mud'im bin adi yace ka je wajen mud'im ibnu adi ka gaya masa adkhulu fi jiwarika ka ce masa nace zan shiga alfarmasa ina so in shigo garin makka amma ta alfarmasa ka ji ba da garin su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka gaya wa mud'im ibnu adi ga mu mun dawo ina so in shigo amma ina so in shiga rigarsa faqala na'am mud'im bin adi da aka gaya masa yace na yadda yace ba komai fada abanihi wa qaumi nan take mud'im bin adi ya tattaro ƴaƴansa wa qaumihi da dangin sa mutanen sa wa qala sai yace ilbisus sila kowa ya sako makami shine ilbisus sila kowa ya saka kayan fada kayan yaki wa kunu inda arkanil bait duk ku kasance a wajen rukunin nan na ɗakin Ka'aba ku je rukunan nan na ɗakin Ka'aba rukunul yamani hajar al-aswad waɗannan rukunan guda hudu na ɗakin Ka'aba ku je ku tsaya a gurin fa inni qad ajartu muhammadan dan na san akwai kalubale dan nayi wa muhammad alfarma zai shigo cikin garin makka ta hanyar alfarma ta fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa ma'ahu zaid ibn haritha tare da shi da zaid ibn haritha hattanta ha ila almasjid alharam manzan allah har sai da yazo ya tike a masjid alharam masallaci mai alfarma yazo wajen masallaci faqama almut'im ala rahilati mud'im bin adi shi kuma yana haye yana tsaye akan taguwarsa akan abin hawansa fanada sai ya kira sai ya shela yace ya ma'ashara quraishin yace ya ku jama'a quraishawa inni qad ajartu muhammadan nayi wa muhammad alfarma ya shiga rigar alfarma ta fala yahjuhu ahadun kada wanda ya zarge shi kada wanda ya tsangwame shi minkum daga cikin ku fantaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rukun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karasa zuwa Hajar al-Aswad fastalamahu ya rungume shi wa sallara raka'atayn yayi sallar raka'a bi wan sarafa ila baitihi ya juya zuwa zai tafi gidansa wa mud'im wa waladuhu da mud'im ibnu adi da shi da ƴaƴansa muhdiquna bihi suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam bisilahi da makamansu hatta dakhala baitahu har sai da suka tabbatar manzan Allah ya shiga gidansa kaji da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shigowa garin makka kuma su sun san waye mut'im bin adi wannan yasa tun daga nan ba wanda yace kala wannan zakarahu ibnu kathir fi siratin nabawiyya ibnu kathir ya ambaci wannan a cikin siratin nabawiyya mujalladi na 2 shafi na 153 faslun summa usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih ibn al-qayyim yace ga wani fasali shi kuma wannan fasalin yanzu dan kar labarin ya cakude maka ya rikirkice maka ka kasa fahimtar labarin yanzu kaji fitar annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa taifa kaji me ya faru a taifa yanzu manzo Allah dai ya dawo daga taifa ya kuma shigo cikin garin makka ta alfarmar mut'im bin adi wannan labarin ya tsaya iya haka fasali kuma za a gaya ma yaya manzon Allah yayi Isra'i da Mi'raji yace thumma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan akai Isra'i ma'ana akai tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi da jikinsa ala sahihi bisa zance mafi inganci ka san wasu sun ce an yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallama da zuciya ne zuciyar Annabi kamar a mafarki ne akai tafi da shi Qudus daga Qudus aka tafi da shi akai Mi'raji zuwa sama ta 1 sama ta 2 har zuwa sama ta 7 har duk abin da ya faru sun ce abin ya faru ne da zuciyar Annabi aka tafi ba da gangar jikinsa ba to zance mafi inganci kuma an tafi ne da gangar jikinsa da ruhinsa gaba daya Allah madaukakin sarki yayi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ruhinsa da gangar jikinsa minal masjidil haram daga masallaci mai alfarma masallacin harami ilal baitil maqdis zuwa masallacin Qudus rakiban alal buraqi manzon Allah yana haya akan buraka suhubata jibril da abokin tafiyarsa Jibrilu alaihi salam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tafi da Jibrilu suka bar garin makka daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallacin Qudus subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu an fahimta ko to kaga wannan shine Isra'i فنزل هناك النبي صلى الله عليه وسلم يسوك أتان قدس وصلى بالأنبياء ييوس النباوة صلى إماما أمسين سنة الإمام معنى هنا زوا يقول أن تارى مسا النباوة أمسلا تان قدس يجاقورا تشيس صلى وانما قنا إمام مسلم يأفتد إحتاجين كتاب الإيمان حديثنا دريد سبعين دبيو حديث أبي هريرة رضي الله عنه warabat al-buraqa manzo Allah ya daure buraqa wannan abin hawan nasa bi halqati babil masjid wato a alhargar kofar masallaci a alharga ta kofar masallaci anan aka daure ita buraqa din wannan shi ma imam muslim ya fitar da wannan hadithin a cikin kitabul iman hadithi na 162 hadithin Anas dan Malik radiyallahu an wa qila innahu nazala bi baitul ham wasu malaman sun ce ba a Qudus ya sauka ba a Baitul Ham ya sauka wala yasihu anhu zalika albattata Ibn al-Qayyim yace amma wannan magana ta ba a Qudus ya sauka ba a Baitul Ham ya sauka wannan magana ba ta da inganci kwata kwata to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi Isra'i da shi ma'ana tafiyar dare daga Baitul Masjidil Haram zuwa Baitul Maqdis to thumma urija bihi sannan sai kuma aka hauda annabi sallallahu alaihi wasallama tilka laila a dai wannan daren min baitul maqdis daga masallacin Qudus ila sama'i dunya zuwa sama ta kusa wannan sama da kake hangota da rakiyar jibrilu alaihi salam fastabta lahu jibril mala'ika jibril ya nemi a bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofa fafutiha lahu aka bude masa fara'a hunaka adam anan sama ta farko yaga annabi adam abal bashar uban mutane fa sallama alai manzo Allah yayi wa annabi adam sallama fa radda alaihi salam annabi adam ya mayar wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sallama warahaba bihi yayi masa lale maraba ma'ana yayi lale maraba da shi wa aqarra bi nubuwwatihi ya kuma tabbatar masa da annabtarsa wa arahu Allahu arwaha as-su'ada Allah ta'ala ya nuna masa rayuka na ƴan aljanna masu arziki Allah ya sa muna ciki min banihi daga ƴaƴansa an yaminihi a dama da shi wa arwaha al-ashqiya da rayukan tababbu siyatattu ƴan wuta Allah ya tsare mu daga cikin su an yasarihi su kuma a hagu da shi lokaci yayi to sai mu tsaya za a hau zuwa sama ta biyu mun ji abin da ya faru a sama ta farko kenan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.